Assalamu ala rasulillah. To Allah ya bawa sarkin shayi lafiya. Kuma kun san da gaske shayi na yana amfani kenan. Allah ya bashi lafiya. Kafin in ji naku, wannan ya rubuto cewa ya halatta mutum ya ce wa matarsa ya fi son wacce, amma kuma a wajen adalci bai yi bambanci ba. Wannan magana ce da idan ka barta a buɗe kana iya cewa mutlaƙan, in za ka yi magana a sake za ka iya cewa ya halatta tunda ba abin da ya haramta. To amma idan za ka yi magana a fassalce kuma za ka ce bai halatta ba. Abin da ya sa za ka ce ya halatta shine saboda an tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallam wa kafi so, ya ce nana Aisha. Haka kana iya faɗa ko sauran matan. Amma idan ka duba a fassalce zaka ce bai halatta ba. Saboda wannan maganar idan ka faɗe ta, ka tabbatar da cewa za ta bata rai. Kuma ka tabbatar da cewa ba magana ce mai daɗi ba. Allah ko yayi umurni cewa idan za ka yi magana ka faɗi magana mai daɗi, wa qulu lin nasi husnan, ku faɗi magana mai kyau wa mutane. Wannan maganar ba mai kyau bane a wurin mace. Waɗansu daga cikin mutane ba sa da fiqihun gane cewa akwai magana da take da ƙona rai fa sosai a wurin mace, amma mutum sai ya ɗauka mace kamar namiji ne. Kuma yana da kyau mutum ya halarci daura kafin ya aure akan me ake faɗawa mace, me ba a ce mata. Tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya halatta maka ka zuka mata ƙarya, kaga wannan ya nuna cewa zama da mace dole sai da siyasa. In har ya ce kana iya mata ƙarya don a zauna lafiya, to ashe akwai abin da gaskiya ne, kuma koda baka yi ƙarya ba za ka yi shiru bara ka faɗa ba. Wa kafi so ke mana ke ba ki ga alama wannan murmushin nawa. Kuna bayyanta? Ha, akwai magana da ita mace ko da ta san ƙaryar kake yi fa, wallahi ko ta san ƙarya kake yi, in ka tsara ta ka faɗi mai kyau shikenan za a zauna lafiya. Amma komin gaskiyarka in dai maganar mai ƙuna ce, wallahi ba gaskiyar take so ba. Don haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ba ladabinsa ba ne cewa ka zo ka ce wa matarka wai ka fi son wance. Yanzu an tambaye shi ne a waje, ba fa shi ne fa yana labari ya kawai ya ce na fi son Aisha ba. Tambayar sa aka yi shi ko tunda an tambaye shi dole ya faɗa. Sannan wannan abin wa mutanen waje ya faɗa, kaji ya faɗa a cikin gida ne? Kaji ya faɗa a cikin gida? Ai so yake a zauna lafiya. Don haka kowa ma idan yana wurinta ita ce sarauniya. Mata ɗin nan suna da hankali, idan ka fi son wata wallahi su za su gane da kansu. Amma ba ta son double jeopardy ne, ka fi son wance gashi tana ganin alamu kuma ka zo ka faɗa? A'a, ka ɗan haɗa abin da ƙarya a aikaci tana ganin alamar ka fi son wance, amma a baki kuma ka cika ta da zaƙin baki cewa ita ka fi so. Don haka in ka saba ma wannan a gani na laifi ne. Allah maɗaukin sarki ya ce wa ashiruhunna bil ma'ruf, ɗaya daga cikin haƙƙin mace shine ka zauna da ita irin kyakkyawan zama. Yanzu kyakkyawan zama ne ka ce mata ka fi son wata akan ta, ko baka ce baka son ta ba, ba za ka ce mata ka fi son wata akan ta ba. Sannan Allah ya ce walahunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf, sun cancanci duk abin da ya zama wajibi su su maka, kai ma wajibi ne ka mata. Yanzu idan matarka ka aure ta alhali ta fi son wani, kuma ka san ta fi son wani, sai ka aure ta a haka, za ka so ta gaya maka gaskiya in ka tambaye ta? Kai ma ina ci ka fi so ta maka ƙarya? In ta gaya maka gaskiya za a samu matsala. To Allah ya ce irin yadda kai kake so ita ma ka mata, wa ya fi cancanta a masa ƙarya? Kai ƙato da kai ka san ba wani son ka take ba, amma ta tambaye ka ka ce haba, ai kai ma za ka ji daɗi in ta gaya maka? To ballanta na ita. Don haka bai halatta ba gaskiya idan ka bi ta wannan bangaren. Kafin na gefe-gefe su yi tambaya, ɗaliban ilimi da waɗanda suke nan da waɗanda suke nesa. Ku lura tsarin yanda yanzu na fara, ina gani gwargwadon yanda na samu dama, na gaya muku kowane darasi kafin a yi zan ci gaba da rubutawa. So abinda nake karantawa kai tsaye daga abinda na rubuta ne. Idan kana binsa a haka, to zai amfani ta yadda ranar da Allah ya sa muka gama littafin ya fito, to kamar ina sharhin littafin da ni nake rubutawa da kaina ne, ta yadda ina bayanin me yake ciki, ta yadda in ka zo ka ɗauki littafin ba sai ka kuma kana tambayar me nake nufi da abu kaza ba, saboda waɗannan fa'idojin ina yin su a taƙaice ne. Idan na zo bayani ne nake fito da su a fili, ba zai yi duk abin da na faɗa a nan ya zama na rubuta a littafi ba. Ana fahimta? Ko kuma in faɗi wata ibara ta larabci wanda kai ba dole ka fahimci me nake nufi ba, amma idan kana bin yanda nake faɗa, to za ka gane cewa abin da duk zai zo ya fito daga baya a cikin littafin ya yi daidai da abin da nake yin bayani a kai. An fahimta? Allah ya mana muwafaka. Na'am, me kace Alhaji? Ya ce wai a da idan kyanwa ko wani abu ya fada a rijiya, sai a ce idan an cire abun a ɗibi guga bakwai a zubar daga cikin rijiyar, zai sa ruwan ya yi tsarki. Wannan ishe hadinsu ne, Allah ya saka musu da alheri, amma ba haka ba ne. Wannan abun ba shi ne zai sa ya yi tsarki ba, saboda dama bai zama najasa ba. Fadawar kyanwa ko mutum ya mutu a cikin rijiya, bai sa ruwan ya zama mai najasa ba. Jiya mun karanta sai dai idan ya zama ya tasirantu ta hanyar kana jin warin abun. Idan mushe ya mutu a cikin ruwa ka fara jin wari, ya zama najasa. Ana fahimta? Wata najasa ta fada kaga kana ganin launin abun, ya zama najasa. Wata najasa ta fada kaji ɗanɗano, to wannan ya zama najasa. Ana fahimta? Amma idan bai wannan tasirin ba, to ba bukatan a zubar da komi. Ka fahimta? Wannan abin naka ya tuna mun da wani abin da ya faru. Ka san wani lokaci kuwa zai yi kokarin yin ijtihadin sa idan bai da hadisi. Yahya ibn Ma'in, ɗaya daga cikin malaman Imam Ahmad ibn Hanbal, kuma babban malamin hadisi ne. To amma a cikin hadisi akwai fuqaha'ul muhaddithin, akwai kuma al-muhaddithun, akwai malaman hadisi zalla, akwai kuma waɗanda suke da fiqhu a cikin hadisi. To ana gani Yahya ibn Ma'in shahararre ne a ɓangaren hadisi da sanin rijalin sa da mataninsa, amma ɓangaren fiqhu kuma shi bai dame shi ba. Amma almajirinsa Imam Ahmad ibn Hanbal, shi kuma fiqhun hadisin ya damu da shi sama da yadda ya damu da ɓangaren ilimin hadisin tsagwaronsa. Ina fata kuna fahimta. Shi Yahya ibn Ma'in ya zo wucewa, sai akuya ta fada a rijiya ta mutu. Ana fahimta? Tun kafin a cire akuyar ba a samu mai ciro ta ba, amma gashi za a yi sallah ana bukatar ruwan alola. Sai aka tsare, sai aka ce ga ta malam, yawwa ga malam yana zuwa. Malam ga akuya ta fada a rijiya, kuma gashi za mu yi alola, ya za mu yi? Sai malam ya zo ya leƙa, yana ta tunanin hadisi, bai samo hadisi ba. Hadisin akuya a rijiya babu. Sai leƙa, suna ta jira ya bada amsa, shi kuma yana ta ƙoƙari ya tuno hadisi, bai tuno hadisi ba. Sai fara faɗa, ya za ku bar akuya ta faɗa a rijiya? In ba sakaci ba irin naku, ya yi ta faɗa sai ya wuce. Shi ba zai bada amsa ba, kuma ba zai ce bai sani ba. Can sai ga Ahmad ibn Hanbal, sai ya zo wucewa, kuma ya dawo daga karatu ne wurin malam ɗin. Sai aka tsare shi, aka ce mishi ga akuya ta faɗa a rijiya za a yi alola. Ya ce ku je ku cire ta, ku je far, ku ci gaba da alolanku. Idza balagal ma'u qullatayn lam yahmal al khabath, ya ci gaba da tafiya abinsa. Ya ce idan ruwa ya kai kula biyu baya ɗaukan ƙazanta. Wannan kula biyun annabi bai faɗi rijiya ba, amma fikihun hadisin kawai ya gane sai ya faɗi wannan. Wannan tambayar ta sace ta jamu wannan munasabar raha muke yi tsakanin waɗanda suke kulletu shari'a da wanda suke kulletu hadith lokacin da muke jami'a, cewa su ƴan kulletu hadith su haddace hadisi ne su kawo mana mu kuma mu ga musu me a cikin hadisin. Ana fahimta ko? Idan aka zo ana cewa wace kulliya za ka yi, wani lokaci idan aka in ɗalibai sun zo sabbi sai mu zaunar da su sai ana counseling ɗinsu, to sai ƴan ƙur'ani sai su musu tallan kulletul ƙur'an. Idan kai alaramma ne sai a ce ka shiga kulletul ƙur'an, a gaya maka za ka koyi tafsirin ƙur'ani, za ka koyi kaza, za ka koyi ƙira'at, za ka zama wane ne kuma khairu kun manta allamal ƙur'ana wa allama. To sai ƴan hadisi su kuma sai su maka campaign akan ka shiga kulletul hadith, saboda kulletul hadith shine kulletul rijal, maza kenan za ka samu ilmin rijal, ba ilmin qala wa qila, ba maganar katowa ne, ya ce annabi ya ce kawai zalla da annabi ake yi sallallahu alaihi wasallam. Sannan su ja maka hadisi su ce maka annabi sai ya ce nadarallahu ra'an sami'a maqalati fa wa'aha fa addaha kama sami'aha. Allah ya haskaka fuskar mutumin da ya ji nace, ya haddace abin da nace, ya isar da yanda nace, kaga hadda kenan. To dan kulletu shari'a kuma in ya zo nasa sai ya ce to da dan qur'anin idan ya gama ya je zai zama alaran male zalla, sai an kawo dan kulletu shari'a shi zai fasa ayar. Da dan kulletul hadith idan ya zo ya ja hadisin ya gama karkadewa ya ce hadisi ya inganta, amma ya za a yi aiki da hadisin kuma sai dan kulletu shari'a, saboda annabi sasa ya ce man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Sannan ya ce kuma duk wanda ya haddace hadisi ya isar sai ce farubba muballighin aw amin sami, don ta yuna ka hadda ne zalla sai ka kai ka gaya wani shi kuma ya fasa maka bakin abin da ke cikin hadisin. Ana fahimta? Almuhim ba ina muku tallin kulletu shari'a bane, ina gaya muku ne cewa abin nan bangarori na ilimin addinin musulunci kowanne yana da amfaninsa, kuma wani baya iya yi ba tare da wani ba. Idan ba a kawo hadisin ba maganar fasara shi bai taso ba, idan kuma ba a fasara hadisin ba kawo hadisin bai da amfani. Allah ya sa mu dace. Mun gama da wannan, na ji shi kenan tambayoyi ko? Me ma'anar tsarki na kiwon lafiya?
Ma'ana dai ce mai tsarki ne.
Ba shi yake nufi ba. Idan ka ji an ce at-tahur shine huwa at-tahiru fi dhatihi al-mutahhiru li ghaitihi, yana da tsarki a karan kansa, don haka za ka iya amfani da shi, ka gane, ta hanyar kana iya wato amfani da shi akan harka ta ibada, saboda bai halatta ba ka yi amfani da ruwan da bai da tsarki ai kai tsarki. Sannan kuma al-mutahhiru li ghairihi yana da kuma power da zai iya kawar ma wani ma tsarkinsa, amma wannan duk ana magana akan bangaren ibada ne. Amma a wajen al'ada ba dole bane ya zama haka, ba dole bane ya zama wato yana da tsarki ta bangaren kiwon lafiya. Yanzu ruwan teku da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce huwa at-tahuru ma'uhu, ai huwa tahirun fi dhatihi mutahhirun li ghairihi, amma hal huwa salihun li siha? Yanzu ka dauki ruwan teku ka sha, inda kana son kiwon lafiyar kanka ai ba za ka sha ba, kaga kenan ma'anan tahirun mutahhirun ana nufi a bangaren ibada ne. Sannan yanzu ruwan bi'iru buda'a da aka ce ai alwala da shi tsakaninka da Allah za ka sha ba za ka sha ba, amma an nuna maka cewa ya halatta kai alwala da shi ne, kamar da aka ce maka ya halatta kai alwala da ruwan teku. Kuna fahimta? Ku gane cewa idan an ce abu kaza a ibada, ba wai ana nufi cewa a al'ada ma wai ana encouraging kai amfani da shi ba. Ba yadda za a yi ka zo ka ga ruwan rijiya, kana ji kana gani an jefa pampas a ciki, ya jima an yi awa biyu daga baya aka zo aka cire, ka ce za ka sha wannan ruwan rijiyar. Amma don kai alwala ba za ka ce wani mai ba, tunda ba za a ga alamansa ba, ya riga ya lalace, amma za ka sha. Ka gane wannan, shi yasa ka gane hikima ta shari'a. Duk abin da za a yi na ibada ba sha a ciki, ba ci, saboda kana iya zuwa zuciyarka ta da kai ibada da shi, lakinna nafsaka la tatma'innu ilaihi, ko kuma tashma'izzu nafsuka min tanawulihi shurban wa aklan, sai zama zuciyarka kuma ba za ta yadda ta ci ko ta sha ba. Ka fahimta? Shi yasa bangaren shari'a daban, bangaren al'ada daban. Da aka zo da damo gaban Annabi sallallahu alaihi wasallama, ya ce haramun ne, ya ce ba tsarki, ya ce ku daga daga nan, sai ya ce ni ba zan ci ba. Shi ne baya sha'awa, baya bukatarsa. Ka fahimta? An sha'a ba shi abu, sai ya ce shi ba zai ci ba, ku ci abunku. Sai su ci, kuma a gabansa suka ci, yana kallonsu. Ka fahimta? To amma son rai ne. Yanzu misali, kai ta yi kana jin kyamar ka ci fara, amma manzo Allah ya ci fara. So kaga wannan a zuciya ne, za ka ji a ranka kai ya karɓu, wani shi kuma bai karɓu masa ba. Don haka ba za ka ce wai don Annabi sai ya ce huwa tahuru ma'uhu, ya zama wai a ɓangaren kiwon lafiya ma, a'a, wannan ana magana a kan ɓangaren ibada ne. Yawwa. Haka ne.
Baki kuma ta yi wato yana nuna cewa idan mutum ya sa abu a baki, cutan ba za a akwai wani sinadari da zai hana cutan da yake cikin.
Idan Annabi sallallahu alaihi wasallam yana magana akan bangaren ibada, kana fahimta? Ka cire bangaren kiwon lafiya a ciki, nan ana magana akan tsarin ibada ne, akan cewa ya halatta a yi. Idan ana magana a kin kiwon lafiya, shi kuma wannan wani abu ne daban, saboda dalilin kiwon lafiya ana iya ajiye wani abu da maslahar ibada. Yanzu wannan ruwan da aka ɗebo daga bi'iru buda'a, aka kama ka zaka yi alwala da shi, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zaka iya alwala da shi, haka ne ko? Sai likita ya ce maka kar kai kurkuran baki da wannan ruwan. Kana fahimta? Sai ka ce a'a, Annabi ya ce innal ma'a tahuru la yunjisuhu shay, sai ka bi na likita. Kana fahimta? Idan ya ce maka kar kai daka shafa wannan ruwan a jikinka, kana fahimta, zai jawo maka cututtuka ta fata, sai ka yi amfani da abin da kiwon lafiya ya ce. Kuna fahimta ko? Ku lura da kyau maganganun da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yana magana fa akan wai ya halatta ne ba ya kamata ba. Mutanen bi'iru buda'a, rijiyar iya source of water da suke da shi kenan, suka zo ka ce ya rasulullah ga shi fa ga ruwanmu, yanzu don Allah kana da bi'iru buda'a, kana da ruwan famfo, sai ka yi da bi'iru buda'a? Ai, ba ma za su zo su tambaya ba, iya abin da suke da shi kenan. Sai ya ce musu addini abu ne mai sauki, amma kiwon lafiya ba abu ne mai da zai zama irin haka ba. Ka fahimci wannan abin? Don haka sai aka zo aka ce mu kar ku yi amfani da, sai ka ce a'a, a hadisi an ce kaza, wannan shi ne tsananin da mutum zai zama awam ne kaɗai za su iya irin wannan. Ka fahimta? Don haka kiwon lafiya yana da waɗansu abubuwa khasa wanda dole sai ka bi abin da likita ya ce maka, ba za ka ce wai a hadisi an ce kaza ba. Yanzu da ƙuda ya faɗa a cikin ruwan sirkinka, yanzu in ni ne na zo zan sha ruwan sirki, ko na zuba coca cola a kofi sai ƙuda ya faɗa, zubarwa zan yi, ba zan sha ba gaba ɗaya, tunda akwai wani daban. Kana fahimta ta? Amma ina so in sha, to ba haramun ba ne, sai in danna, sai in yi haka, ni ko in na yi danna na gama sunna na zubar, shi ma zan zubar da ruwan. Hai, ba za ka ce ban ɗabbaka sunna ba saboda ban sha ba, tunda asalin shan ma ba dole ba ne, to don na danna ko ba zai zama dole ba? Ya kamata ku gane, ya halatta daban, ya kamata daban. Ha, yanzu don Annabi sai ya ce ka danna, ai kana bukata ne ka sha, amma ba ka bukata. Yanzu da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce idan loman tuwon ɗan ku ya fada ƙasa ya dauka ya ci. Kana fahimta? Ai ba wai yana nufi ya halatta ya ci ne, ba wai yana ce maka fa ya kamata ka ci ba. Amma baka bukata wannan loman tun da ya fadi, sai ka dauka ka jefar da shi, saboda a cikin kwanon ma zaka iya cin rabi ka rage sauran rabi, bai zama wajibi ka ci ba ballantana wanda ya fadi a ƙasa. Ku riga gane ku fi ihu mana. Yanzu don na ci abinci rabi na rage, na yi laifi? To sai wanda ya fadi a ƙasa shi kuma in bar nan na cikin kwanon sai in dauko wannan saboda shi sunna ne? Haba. Kuna gane fiqihu? Ha, amma mutum yana da bukata. Roman nan ya fadi yana da bukata. Sai Annabi ya ce karka bar shi, kana iya daukawa ka ci, amma ya ce maka ci har da kasan ne? Ya ce maka ci wajen cutar, sai ka cire inda cutar take. Kulliyatul shari'a kenan. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Gobe insha Allah za mu ci gaba.